Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, kasar Finland ta baiwa Ukraine tallafin yaki dala 169 domin ci gaba da kare kanta daga mamayar Russia. Isra'ila ta kai harin sama a zirin Gaza wani matakin martani kan rokokin da aka harba yaki yankinta. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun sake buɗe babbar hanya da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki hudu da rufe ta.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanninmu za ku wato kawo muku tattaunawa kai tsaye dangane da ƙarshen shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar Najeriya da ya rage saura kwanaki uku. Haka kuma za mu kawo muku rahoto dangane da yadda matsalar karancin takardun kuɗi ke shafuwar shirye-shiryen zaben na Najeriya na bana. Kamar ko wace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu. Amma duka sai an fara da shirin kan cikakkun labaran duniya kenan kashi na farko. Aisha da gare ki.
Sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis ne kasar Finland ta bayyana cewa za ta baiwa Ukraine kuɗi dala miliyan 169 a matsayin tallafi wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda uku. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron Finland ta fitar ta bayyana cewa an yi wa tankokin tanadi jure duk wani dashin bama-bamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya kunshi baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankokin. Wannan sanarwar na zuwa kwana ɗaya bayan da kasar wato Spaniya ta bayyana tallafin tankokin samfurin Leopard 2A4 guda 6 ga Ukraine. Tankokin kirar Jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa Ukraine bayan da jami'an Ukraine din suka buƙace su domin su kama kafar dakarun Russia. Da farko Jamus ta ki amincewa da wannan bukatar domin gudun kada a ta'azzara rikicin, amma ta sanar da kawayenta masu samfurin tankunan cewa za su iya aikawa Ukraine tankunan. A yau Alhamis, Isra'ila ta kaiwa wasu dake da alaka da yan ta'addan wato kayan bayan Hamas har-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila a wani wato awanni biyar kafin su kai harin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kira wato kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun. Dakarun sojin saman na Isra'ila sun dakile har wato harin rokoki biyar cikin shidan da aka harbo wa kasar, yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila. Harin ya biyo bayan wani samame da Isra'ila ta yi a jiya Laraba a yankin yammacin gabar kogin Jordan wanda ya sanadiyar mutuwar Falastinawa 11.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Yanzu haka dai hukumar zaɓen Najeriya da jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu da ma sauran masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar suna kammala shirye-shiryen gudanar da zaɓen shugaban ƙasar da 'yan majalisar tarayya a ranar Asabar mai zuwa nan da kwanaki uku kenan. To kai tsaye yanzu haka muna tare da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da yanzu haka take a Najeriya domin jin halin da ake ciki. Grace, kina tare da mu? To an jima kaɗan idan muka sami Grace kan layi insha Allah za mu kawo muku tattaunawar da za mu yi da ita kai tsaye dangane da wannan wato dangane da shirye-shiryen zaɓen da za a gudanar a ranar Asabar a Najeriya. To da alama Grace ta sami shigowa. Malama Grace, kina tare da mu?
Ina tare da ku a matsayin na.
To a yanzu haka da kin kwana biyu zuwa uku a Najeriya kuma na san cewa kin dan zagaya kin sami ganin irin shirye-shiryen da kama daga hukumomi na masu ruwa da tsaki kan sha'anin zaben da jam'iyyun siyasa har ma da masu zaben suke yi. Bari mu fara da kansu hukumomi shin ya zaki ce dangane da shirye-shiryen gudanar da wannan zabe da za a gudanar a ranar Asabar na shugaban kasar Najeriya.
Awa manan mutala idan ka saurari shirin da muka yi wanda muka yi taron wayar da kan jama'a kan harkokin zaɓe da muka gayyaci hukumar zaɓe, jami'ar hukumar zaɓe ta yi bayani cewa hukumar zaɓe ta kammala shiri kaf na gudanar da wannan zaɓe kama daga tura kayayyakin zaɓe, ma'aikatan ayyukan zaɓe, duk dai shirye-shiryen da ya kamata ta yi. Mu ɗan jarida ranar Litinin ne aka idan da ba wa kowane ɗan jarida da ya rajista katunan izinin ɗaukar rahotannin wannan zaɓe da za a yi. Kuma kamar yadda muka bayyana a lokutan baya, mutane masu jami'an sa ido daga ƙasashen duniya daban-daban sun riga sun iso Abuja tun farkon wannan mako domin sa ido a kan wannan zaɓe. Nan ɗin da nake hoton ɗin da nake nan akwai wata tawaga da ta fito daga Amurka wadda ta kunshi manya-manyan kusoshin gwamnati da tsofaffin jami'an diplomatiya su jakadai har ma da shugabannin ƙasashen ƙetare. Akwai shugaban ƙasar Kenya, akwai tsohon shugaban ƙasar Malawi da dai sauransu da suke cikin waɗannan tawagogi na masu sa ido. To an wannan zaka iya cewa Abuja ta ɗauki dumi.
To
wannan zaɓe ne na shugaban ƙasa.
Na'am, idan gaba inda lokaci zamu ji a dalilin da yasa waɗannan muhimman mutane da ƙasashe suke da ra'ayi kan abin nan zaɓe na Najeriya, amma bari mu dawo kansu jam'iyyun siyasa. Su kuma me kika lura wani irin tanadi ko kuma shiri suka yi domin ganin cewa sun kammala komai don tunkarar zaɓen nan da kwanaki uku masu zuwa?
Kamar yadda ka sani a lokutan zaɓe irin haka, kamar yadda ake a kowace ƙasa ta duniya, su suna nan ana ta yin gangami, duk da yake ana bisa da tsari akwai iya sa'o'in da aka ɗiba musu zuwa kwanakin zaɓe da za su daina gangamin siyasa ta zuwa gobe. Duk dai wasu tallace-tallace da ba yaƙin neman zaɓe za a daina shi, saboda haka suna amfani da sauran 'yan kwanakin da suka rage domin ci gaba da janyo ra'ayoyin magoya baya da kuma waɗanda har yanzu ba su san da su tsaye da shawarar wanda ɗan takara za su kaɗa ma ƙuri'a ba domin ganin cewa sun samu kyakkyawan goyon baya. Suna
tare da
wurare daban-daban kama daga manyan filaye da dai sauransu.
To Grace, za mu dakatar da ke nan saboda ƙarancin lokaci, amma za mu ci gaba da tuntuɓar ki domin jin yadda aka kasance. Grace Alheri Abdu kenan a Najeriya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Aisha Mu'azu ta sake shigowa a kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki hudu da rufeta, yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikin su dauke da kayayyakin abinci a wancan barin ba tare da wani ƙarin bayani ba. Jami'an Taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar Torkham. Sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an Pakistan suka kai babban birnin Afghanistan Kabul domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka, magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin Taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. Hukumomin Taliban sun rufe hanyar ta Torkham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba ƙasashen biyu a ranar Lahadi ne, inda suka zargi jami'an shige da ficen Pakistan da yi wa matafiyan Afghanistan rashin ɗa'a, cikinsu har da ma wanda suke zuwa neman magani a Pakistan.
Zuwa gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu, inda har yanzu muke kan shirye-shiryen zaɓen Najeriya wanda ya zo daidai lokacin da jama'a ke fama da ƙarancin kuɗi sakamakon sabon tsarin canjin kuɗi da aka bullo da shi a ƙasar. to sai dai kuma rahotanni na bayyana cewa karancin sababbin takardun naira din yana shafuwar shirye-shiryen jama'a da yan siyasa na tunkarar zaben daga Jos ga rahoton da Iliyasu Kasimu ya aika mana
wasu ƴan Najeriya kenan suke tattauna halin da suka tsinci kansu game da karancin kuɗi dokar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta aiwatar ta hannun babban bankin kasar wato CBN na sake wa takardun kuɗin kasar wato nerori fasali ta shafi dukkanin fannonin rayuwar ƴan kasar musamman in aka dubi yadda dokar ta rage karfin aljihu da ya kai ga rashin walwala
gaskiya karancin takardun nerorin nan sun sa mu a wani mugun hali halin da bamu taba shiga irin shi ba wanda yanzu mutun da kuɗin shi aljihu sun dawo wani lambobi sai ka je kowa ka je kana bashi ga ka da kuɗin ba talaka ba da kuɗin mu an mayar da mu mabarata
harkoki na ina yau da kullun ne wanda yake dole sai da kuɗi a hannuna zan je in ga abin da zan saya in je in bukatu na in tura da shi tunda muna saya a nan ne cingarin Jos daga nan mu aika shi zuwa Lagos to yanzu sanadiyan karancin rashin kuɗin ya janyo abubuwa sun zama na ƙasa sosai a cikin tafiyar harkokin mu na yau da kullun na kasuwancin mu
kaje wajen mai POS zai ce maka baki da cash har ya kasance ma wajen POS ma fa booking ake ma hakuri ake bayarwa sai ya dinga ce maka 1000 zaka samu kuma gidanka ma abinda zaka ci a gidanka yafi karfin 1000
da ƴan Najeriya zabubukan shekarar 2023 sun zo cikin nasu irin yanayin cikin batutuwa da a yanzu haka ke cazawa ƴan ƙasa kai babu kamar matsalar karancin takardun nerori a hannun al'umma abinda da dama suka ce ya jefa su cikin halin kakani kai har ma suna gani zai shafi damar su ta fitowa su kada ƙuri'ar su a lokacin zabubukan
ni kan kaina in dai babu kuɗin nan ba abinda zai sa in fito zaben nan dalili ko shine ya kamata kafin in fito filin zabe in bar abu a gida wanda za a ci ne ma in fito ciki na a cike kaga zan fito da karfi na in zo in bi wannan layin da zan yi awa biyu ko awa uku in zo in zabi wanda nake so
ga wannan karancin kudi ya shafe mu tunda halin da ake ciki mai yanzu tafiya nake sanyi ba ma kudin 1000 nake nema tun safe in samu ba kudin da zan tafiya in je garin mu ne zabe saboda haka ko wannan abu ya kama na kasa sosai wannan abu
wannan ma abinda mutane ba su ganewa a karkara fa akwai wanda za su yi tafiyan tsawon kilomita 5 ko kuma su hau mashin su je zabe yanzu ba ma mai kai ko akwai mai din ba kudin da zaka sayi mai din a kauyukan nan ba POS ya za su je sai zabe
ka gani dai ina da kuri a mutum hudu amma haka tun da duk abu ya zama wani iri dole hakuri da haka hakuri za mu yi mu zauna a nan ba za a zabe da mu ba tunda ba mu da kuɗi
hatta ƴan siyasa wannan lamari ya shafe su haka ita ma hukumar zaben kasan wato INEC
ni yanzu ya kamata kowane rally ina nan amma ina son tabbatar maka ina ji na attending only about 8 or 9 rallies out of 36 and Abuja 37 so because of karancin kudi so ba ma wai campaign council kadai ba ko campaign rallies ba kowa ma ya shafe ta hatta INEC wanda za su tura karkara za su tura su da POS ne a karkaran ma ba POS ko in suka je ba za su bukaci cash ko kudi da za ko su siya pure water ko ruwa da za su sha ba
duk da wannan kalubale da mutane suke cewa wannan doka ta jefa su ciki da dama sun yarda cewa dokar doka ce mai kyau sai dai lokaci da aka diba ne a ganin su yayi karanci
kamar yadda maganganu muka ji ana maganan shugaban kasa yana maganan yana so a samu yanci ne kowa ya je zabi wanda yake so domin ya ga duk wanda ya cire kuɗi ya bayar a Najeriya shi yake cin mulki kowane irin hali ne kuma da shi to kuma tunda kuna son ku zabi wanda kuke so a ranku wanda zai gyara muku abin da kuke nema ku samu yancin ku ku samu rayuwanku mai kyau to dole sai kun yi hakuri ba karɓi kuɗin shi ba duk wanda ya fito da shugaban shugabanci kowane irin shugabanci ne zai cire kuɗi ya ba ku to ku tabbatar da cewa sai abin da ya ga dama ya muku
police ne wanda yana da kyau amma timing din is very very wrong kuma process da aka dauka na gudanar da process na da changing kudaden gaskiya bai yi kyau ba
daga Jos a Najeriya Iliyasu Kasimu taskar VOA
To gaida Ilyasu Kasimu, a kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci da wato 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'ar masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Niger ne, inda zai tattauna da ƙwararren likitan kwakwalwa kan yadda tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi kan haifar da matsala a kwakwalwa. Shaye-shaye ko tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi abu ne da ya zama kamar ruwan dare a wasu ƙasashen Afrika, duk kuwa da cewa ƙasashen na iya bakin ƙoƙarinsu don kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a musamman a tsakanin matasa. Ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa Dr. Idris Bawa a babban asibitin jihar Agadez ta jamhuriyar Niger ya yi bayani kan yadda ake samun masu fama da taɓin hankali sanadiyar tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi, inda ya ce a duk sati yakan duba aƙalla mutum 10 da 5 daga cikin su ke haukacewa. Ga hirar su da abokin aiki na a jihar Agadez, Hamid Mahmud.
Rashin lafiya na kwakwalwa dangance da shaye-shaye na matasa yana haddasa al'umma sosai a nan wannan jihar ta Agadez. Kuma matasa wanda abin ya shawa yana kama daga shekara 15 zuwa shekara 25 har ma 30. Waɗanda shaye-shaye ya taba musu hankali, yawancin su dai matasa maza sun yi yawa bisa ga mata har yanzu ban samu ba guda wanda aka kawo dalilin shaye-shaye ne hankalin da ya tabu. Yawanci dai yayi shafuwa matasa maza.
Kamar haka yana nufin cewa babu mata dake irin wannan ta'ammulin da miyagun ƙwayoyi, koko kuna samun mata ne ta wani siga daban tabuwa hankalin su ba ta shafi shaye-shaye ko ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi ba?
Yawanci dai mata waɗanda muka samu anan suna da tabin kwakwalwa wansu bai dangance ba shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, tunda in sun zo muna yi musu tambayoyi saboda mu san menene suke sha. To yawancin su babu guda waɗanda muka samu ta ce tana shan wannan ƙwayoyin ko ƴan uwanta sun ce tana shan wannan ƙwayoyin. Kenan yawancin su rashin lafiyar nasu ba na shaye-shaye bane. Me akwai waɗanda rashin lafiyar nasu na shaye-shaye na san ba an rasa ba. A nan dai har yanzu bamu samu ba wanda dalilin wannan shaye-shayen ne hankalin ta tabo. A wajen maza kullum muna samu, tunda a wata sai mu samu yaron da ya kai daga 5 zuwa 10 sabi waɗanda dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsu ta tabu. Sabi wai ba tsohi ba wanda su da ja suna cikin magani, tunda tsohi suna zawa ne muna ba su randevu ne wata-wata suna zawa suna amsan magani. Amma lisayin mu kullum wata muna lisayi da sabin zawa, waɗanda sabi ne ba su taba zawa ba suka zo ga wannan karon. Kuma muka yi bincike ya nuna cewa lalle wannan ƙwayoyin ne suka taba musu hankulan. Muna fara ba su magani kuma muna sibirkin su daga sati guda sati biyu sannu ya danganta da samun lahis. Suna samun lahiya muna ƙara randevu, tun daga farko za mu ba su sati guda ko sati biyu har mu kai mu ba su wata guda wata biyu har yanzu muna ba su wata uku. To sai dai magani kullum sai an sha sahe da dare. Magani shi ma an function da samun daman ne muke rage magani. Ana samun sauki magani yana ragiya har akai inda za a bari magani kadan wanda za a iya cewa ma da dare ne kadai mutum zai sha. Amma ba a tsaya da magani kai tsaye, tunda an tsaya da magani kai tsaye rashin lafiya yana iya kuma ya dawo. Ana rage magani ne ba a tsaya da magani.
To ci hayya ce kuke samun damar kulawa da su?
Yanda muke kula da marasa lafiya a halin yanzu, in sun zo nan ba su da lafiya suna cikin hali na galabaita, za mu sa su cikin magani mai gaugawa wanda za su samu hankalinsu ya dawo cikin kwana 2 zuwa 3, sannan mu sa su ƙwayoyi na waɗanda za su haɗa ne za su yi har tsawon lokaci da yawa. Mai wancan maganin na gaugawa yawanci allurai ne muke sa su wanda za mu yi tsawon kwana 3. Kakin kwanan na 3 za mu samu dan malata hankalin shi ya dawo, muna iya mu yi hira da shi yana iya ya gane abin da ya yi baya ma ba daidai bane ba cikin halin shi bane. A lokacin nan ne za mu sa shi wannan ƙwayoyi sai ya tabbatar mana kuma da cewa zai shan magani sahe marece sati guda zuwa sati biyu. In yayi sauki muna iya sakin shi su tai gida mu ba su randevu haka sati biyu su dawo. In suka dawo kuma sai mu diba mu gani yaya ne yanayin jikin shi, akwai sauki ko babu sauki. Sai akwai sauki kuma za mu kara ba su wani rendezvous yana shan magani har wata guda yazo kuma sai mu diba mu gani shan maganin da yake yi akwai sauki ko babu sauki idan akwai sauki zai ci gaba da shan magani har tsawon wani lokaci in babu sauki kuma sai mu diba mu gani yaya ne ya kamata menene bai tahiya daidai ana bada maganin daidai ko ba a bada maganin daidai tunda shan magani wanga sai waɗanda suke tare da dan mulaci sai sun kula sosai da yanda dan mulacin su yake shan magani sai sun tabbatar ya sha da sahi ya sha da dare saboda yawanci marasa lahiya na kwakwalwa kamar kwakwalwar su tana ba su wani tunani kamar sun hi kowa wayo maganin wannan in ba ka kula ba ba sun sha ba kana tsammanin sun sha wani lokaci labe shi ne suke su zubda saboda shi ne kenan wanda suke tare da dan mulati su ne za su kula da shan wannan maganin saboda ba a hannun ta ma dan mulati magani a ce ya sha da kanshi akwai lokacin da zai kai wanda zai iya sha da kanshi amma daga harko ba an ba shi magani ya sha da kanshi wani bi za su sha da yawa ko su kisha yawancin su ma ana samu wanda ba su shan magani su ce kai su lahiyar su lau dan me za a ba su magani tunda yawancin su ba su gane cewa su ba su da lahiya su kullum su ne masu lahiya suke gani wani bi suna tambayan ma da likita wai dalilin me kake bani magani ni lahiya ta lau ban da wata matsala kuma ana matsa min in sha magani kenan su ba su gane cewa ba su da lahiya lokacin da suka fara gane cewa ba su da lahiya kenan sauki ya fara zawwa in sauki ya fara zawwa suna gane lalle cewa ba su da lahiya a can baya yanzu sun fara samun sauki to in sun zo cikin wannan yanayi su da kansu ma suna iya su sha magani muna samun waɗanda in suka yi sauki ba sai sun taho tare da kowa ba da lokacin amsa magani yayi su da kansu suke zawwa nan mu ba su magani su koma inda suka tai ba sun yarda ba magani ya kare da sun kai lokacin da suka gano lalle cewa ba su da lahiya su da kansu ba su yarda magani ya kare musu tunda in magani ya fara kare musu su da kansu suna jin wani efe a cikin jikinsu suna jin kamar rashin lahiyar nasu yana so ya taso sai su yo gudu su dawo sai a ba su magani saboda da maganin ya kare rashin lahiyar yana iya dawo saboda shi ne ba a kai da maganin
kamar masu taɓin hankali nawa ne kuke samu ko kuma a jumlace nawa ne kuka samu a hali yanzu
marasa lahiya na kwakwalwa a misali wanda muke kula da su wata duka muna iya samun sabo dai wanda ya fara shan magani dangance da matsala shaye-shaye muna samun daga 5 zuwa 10 banda waɗancan saura waɗanda wata matsala rashin lahiyar nasu bai danganci ba shaye-shaye to wanda suke zawwa kuma tsohi ne suna zawwa amsan magani amma su banda su abin gaba ɗaya ne zan baka waɗanda suna zawwa amsan magani muna samun daga 150 zuwa 200 da wani abu har 300 ya danganci da wata wani wata ana samu daga 150 zuwa 200 akwai wani wata ana samu har zuwa 300 wannan sai tut category confondi duka masu matsalar kwakwalwa duka gaba ɗaya kin su ba mu raraba su ba kamar mu ce waɗanda shaye-shaye ne yasa su ya kawo musu wannan matsala suke zawwa ko wani duk gaba ɗaya ne wannan ba da tsohi amma sabi muna iya samun daga 5 zuwa 10 waɗanda duka wata suke iya kamuwa da wannan matsala su zo nan wajen amsan magani
baya ga matasa da kuke samu waɗanda matasa ne suka fi ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi shin kuna samun magidanta haka ko kuma dattijawa waɗanda suke da taɓuwar hankali haka sakamakon ta'ammali da waɗansu abubuwa haka ko shaye-shaye ko dai wani abu haka na daban
muna samun magidanta amma dai matasa su ne suka fi yawa
baya ga shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ke taɓa kwakwalwar mutane akwai wani abubuwa da suke da nasaba da taɓuwar hankali
banda ma rashin lahiya wanda ya danganci shaye-shayen miyagun ƙwayoyi akwai mutane da yawa wanda zaka gani sun samu wannan rashin lahiya na taɓa kwakwalwa amma ba su shan miyagun ƙwayoyi to irin waɗannan kuma ana samu inda duk aka yi bincike can baya wajen uwaye sai a samu uwayen ma sun taɓa yin rashin lahiya wannan na matsalar kwakwalwa zaka gani duk family kin da adda waɗanda suka taɓa wannan matsala akwai hatsari su ma ɗiyan su samu wannan matsala mai ba lalle bane sai sun samu wannan matsala amma akwai hatsari kuma me yake sa hatsarin ya ƙara girma in ya zama kana cikin wannan family wanda akwai wajen uwayenka ko wajen kakin nanka wanda suka taɓa samu wannan matsala ta taɓo hankali in ka shiga shaye-shayen wannan miyagun ƙwayoyi to kai cikin dan lokaci kaɗan kwakwalwarka tana iya taɓo kenan kamar ciye a risk kamar kana cikin hatsari
ana iya gadon shi kenan
a teori kamar ba a ce ba kamar gado sai yansu abin da sai ereditae mai yanisiyan akwai shi a cikin jini ana samun shi a cikin jini akwai waɗanda za a samu cikin ɗiyansu ba mu yi wasu ana samun cikin ɗiyansu akwai wanda za su yi wannan matsala ta taɓuwa hankali in an tawaye ne in guda yana da matsala ta taɓuwa hankali shi wancan ɗan tawayecin guda yana da shansu kin a katolikan fursan da shansu shi ma ya samu wannan taɓuwa hankali kamar dan uwa wanda yake ya fito daga aka fito daga family guda yana cikin riska kin shi ma ya samu wannan matsala amma ba a iya cewa ana iya gado 100% tunda wasu suna iya su develop wannan matsala wasu ba su yi ba
to wace hanya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar ta tabuwar hankali
hanya guda ce kamar waɗanda su dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsu ta tabu hanya wadda za su rabu da wannan cuta kawai su bari wannan shaye-shayen na mayagun kwayoyi inda duk kwakwalwarsu ta riga ta tabu nan duk abin da za mu yi musu magani su yi sauki su komo cikin yanayinsu amma in da sun komo cikin yanayinsu za mu hira da su mu ba su shawara mu kwatanta musu cewa wannan kwayoyin da suke sha ba su da kyau ga rayuwarsu ba su da kyau ga kwakwalwarsu wannan kwayoyin wai suka ci gaba da cikin su suna iya taba musu kwakwalwa har abada suna iya sa su zama mahaukata har abada su dai masu shayin kwayoyi in dai baka sha wannan kwayoyin ba ba ka tabu ba in dai baka da antecedent cikin familyin ka da waya ka sami wannan matsala amma wancan waje ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi tunda abu ne da ya fito daga Allah ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi
doctor an kawo muku masu tabuwar hankalin da har abada ba za su samu sauki ba
har abada dai ba sun warke ba ana samun sauki da zaran kana shan magani zaka samu sauki hankalinka ya koma kana iya duka yin abubuwa cikin mutane amma ka zaman to ko da yaushe sai ka sha magani babu rana guda da zaka ketare ba ka sha magani ba kenan kana samun stability rashin lafiya ya kwanta kenan saboda shine nan ba a zancen warke sai dai a ce ana samun sauki
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin abokin aiki na Hamid Mahmud da sauran abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa annan zamu dasa aya a cikin shirin mu huta lafiya
to ga da Hawwa Umar yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika muna ta email
Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamar Rajau. Saƙon ya ce talakawa ku guji siyar da ƙuri'unku. Ku sani cewa ƙuri'unku su ne 'yancinku. Saboda haka ku yi amfani da yatsunku wajen zaɓen shugabannin da za su share muku hawaye. Ba waɗanda za su sanya ku cizon yatsa ba. Saƙon haɗin gwiwa daga Sinusuma Datta da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da Malami Kura garin Sarkin Noma duk a Jamhuriyar Nijar. Suka ce zaɓen shugaban ƙasa gami da na 'yan majalisun tarayya da makwabtanmu 'yan Najeriya za su gudanar nan da 'yan sa'o'i masu zuwa. Muna taya su fatan Allah ya kiyashe su da yin zaɓen tumin dare. Daga ƙarshe muke taya su addu'ar Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya. Allah ya zaɓa mana jagorori masu kamanta gaskiya da adalci. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balana Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce tabbas yau 'yan takara a Najeriya ke kawo ƙarshen yawon neman zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi waɗanda za su cire mana kitse a wuta. A ɓangare guda muna daɗa kira ga 'yan uwanmu musamman matasa da su guji sadaukar da rayuwarsu kan 'yan takara. Don kuwa babu ɗan takarar da ya alƙawarin musayar rai da rai ko dasawa yayin yawon neman zaɓe. Don haka a yi hattara.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Takaice adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan kwal a yankin Mongolia ƙasar Sin ya haura aƙalla mutum hudu a yau Alhamis, inda mutum shida suka jikkata a kana mutane 49 suka ɓata a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Rushewar buɗaɗɗen loton haƙar a jiya Laraba a Al-Sa'i League wanda kamfanin haƙar Zinjin Coal Mining yake gudanarwa ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800 a cewar rahotannin kafafen labaran. Na kama aiki kimanin misalin ƙarfe 1:15 na rana, sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen. Wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗawa kamfanin labaran ƙasar CCTV a yau Alhamis. Kamfanin labaran kasar ya ruwaito cewa shugaba Xi Jinping a jiya Laraba ya ba da umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin baraguzai, ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku a yamma ta haifar da cikas wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye.
Kuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai dai a dakaci shirin mu na yau da gobe amma idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin to amma yanzu a madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Ledes Gresham da kuma engineer ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi ma'assalama.